أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باين هكا ينوى ما سسرد من قصدنا نيسا إنا ما قسلما إلين تعدين مسلين شيرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكدا واتشيك بدو أن ننكرتو نا فسر للتافين تبصيرة الأنام في أن العلم هو الإمام na maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, wanda a yau shine halakar mu ta 26, kuma insha Allah ita ce za ta zama halakar mu ta karshe wanda zamu kammala karatun wannan littafi mai albarka insha Allah.
Kamin mu shiga cikin karatu, zan isar da wani sako zuwa ga ƴan uwa masu sauraron mu baki daya. Sako daya zuwa biyu haka a takaice. Sako na farko shine kamar wajen tafiyar da waɗannan karatuka namu wanda daidai gurgurdu saboda ganin kamar buƙatuwar al'umma da waɗannan karatuka, to shi yasa muka yi ta kokari muka jajirce ganin kullun mun gudanar da karatu wani littafi, ya zama dai ba za a samu wata rana wadda ba za mu yi ba saboda ganin muhimmancin abubuwan ga ƴan uwa da suke bibiyar karatukan nan, saboda ganin yanzu inda halin addini ya zama ana ta yawo da hankalin al'umma wurare daban-daban, wannan ya ebo wannan rashin abubuwan da ba daidai ba wancan ebo haka nan ai ta fama ana ta kallo da jama'a daban-daban. Wannan shi yasa don dai al'umma su fahimci da manin sunan addini. Sai kaga mutum bai san tsarki ba, amma da shine ake tsare gingimu akan wani abu daban wanda yana kalubalanta wani babban shekin malami akan wani abu da yake na addini. Kuma gashi ko alwala bai tsaya ba, tsarki bai iya ba, sallah balle sallah. To wannan shi yasa muka ga ya kamata mu dauko waɗannan karatuka, kuma shi yasa kuma ka rike wuta sosai da gaske a kullun. Sai mu duk uzurin da akwai zamu yi kokari mu ga mun aje shi mun zo mu yi. To alhamdulillah tunda daidai gurgurdo an samu abin da aka sama, kuma gaskiya yanzu uzura ne da ma kocin akwai su, amma dai abun suna ta ƙara nauyi ne da yawa saboda an sani akwai hidimomi na kullun na harkokin gida da kuma harkokin al'umma duka. To duka muna fita wajen yin su fa, sannan mu dawo mu yi waɗannan karatukan. Sai mun dawo mun gaji zamu zo, amma duk da haka a zauna a dauri a yi haka din. Saboda haka a yanzu zamu dan sassauta ne duk sadda muka yi karatu. Wannan ma zan yi kokari ne ganin hakan ta samu din, saboda yau da kullum ba za ta abubuwa dawainiya suna da yawa gaskiya. To zan yi kokarin ganin nayi haka ne idan mun yi karatu irin yau, to a gobe ba za mu yi ba, misali kenan. Na haka littafin da zamu karanta yanzu a nan gaba, to duk sadda muka yi karatu a yau gobe ba za mu yi ba, sai banda gobe za mu yi karatu. Haka zamu tafiyar da usulubin karatun a yanzu don dan samun saukin rage wasu dawainoyin da suke kanmu ne yau da kullum din. Saboda haka wannan shine abin da nake so in sanar da ƴan uwa masu sauraro, in mun kara waɗannan littafin da muke yi a yanzu, to abin da zai biyo baya kenan. Sannan a sako na biyu kuma wannan wata sako ne wanda ba bako ne ga su masu sauraro mu ba, amma dai kuma ni ban so a ce nayi magana akan wannan ba ko ma na sanar ba, amma saboda bukata ce ta ƴan uwa masu shauki da kuma sha'awa na ganin waɗannan ayyuka da muke ciki yanzu, ganin aikin ya kammala, to su ne suke ta kokarin nema daga gare ni ƴan uwa da muke tare da su a nan kusa-kusa da kuma waɗanda suke na nesa wanda muna tare da su a kowane lokaci, suna bibiyar waɗannan abubuwa da muke gudanarwa da masu kokarin himma wajen yin shiya na waɗannan karatuka sosai, kamar irin Sayyidi Zaharaddini da Shamsuddini da sauran ƴan uwa dai haka. To su ne suke ta neman cewa ya kamata ni da kaina in yi magana akan neman wannan taimako na wannan aiki da muke yi na wannan gudun karatu da wurin saukar baki da zawaya da sauran da waɗannan ayyuka da muke gudanarwa. To da yake aikin sun san aikin yana da dan fadi yana da yawa sosai, to shi yasa suka yi ta kokarin ganin haka din. Amma da ba don haka ba ni gaskiya ban yi niyyar cewa a sanar da kowa wannan aikin ba tun farko haka ba, yanzu ban yi wannan niyya ba, saboda gaskiya ni abin da nake kallon abun kamar zai zama kamar muna yin bara ne ga mutane. To ni ko ba ni da wannan sha'awa, ban da wannan ra'ayi, ban da buƙatar cewa zan yi bara ga mutum na wani abu. Na fi son ko da larura ta kama ni ta harkar kuɗi wanda ba ni da su, in ina da mu'amala da kai in ce to Allah karanta mani kuma in sun ka samu in biya ka, na fi son hakan gaskiya da in roƙe ka cewa ka taimaka min da abu kaza. To wannan Allah ya sani shi ne tsarin rayuwata, haka nake. Amma wannan saboda kasancewa su waɗannan ƴan uwa da suke ta kuma na ga su ne suke ta yin himma da kokari da kuma dokin su da shaukin da suke da su na wannan aiki da muke yi to shi yasa kai hannu karbi wannan magana ta su saboda su abin da suke ganin dan sun nuna mana dalilai wanda suka ganin da kuma muhimmancin yin haka din in Allah ya sa an samu taimako din ga ɗan uwa din suna cewa ai haka dan ni abin da nake so in ta yi wannan aiki na hankali hankali da aljihuna ko shekara nawa zan yi ina yi har sai da Allah ya sa ni kammala shikenan sai dai kawai dai ga ta yan uwa wajen bikin bude waɗannan wurare ne to amma sai ga su kuma sun kai ta wannan kokari wanda sun ta kokarin ganin cewa tun a lokacin baya su rubuta su tura ga yan uwa don su gani to kuma sun ta yi to mun sani Allah ya saka masa kai amma dai wannan shine bukatar su suka nuna man cewa abinda ad dalili saboda ganin cewa in za a nemi wannan taimako in Allah ya sa an ka samu taimako mai tsoka wanda za a yi aikin nan zai taimaka a kammala aikin nan da wuri domin ci gaba da karatukan nan domin akwai sabbin tsare-tsaren da muke sun yi da ma cikin tsarin karatun to amma gaskiya a yanzu ba mu da wadataccen wuraren da ya kamata mu gudanar da waɗannan ayyukan sai Allah ya sa mun kammala waɗannan ayyuka to su suna ganin cewa dan shaukin su da sha'awar a ga an kammala aikin da wuri suna ganin cewa in za a sanar da yan uwa ba a sani ba ko Allah ya taimaka wani mai watan karfi da wadata wanda yake da kuma niyya na yi kila a samu tallafi mai kwari wanda zai sa aikin ya kammala da wuri ga yan uwa kuma suna ganin cewa an kai hakanan kuma ni kaina zan samu sassauci saboda ganin aikin yanayin da yake din yanayin yawa aikin sannan na uku kuma suna ganin cewa ayyan hakanan din kuma an taimaka su ma yan uwa sai su samu alkhairin da za a samu cikin wanda ya taimaka da wani abu cikin lamarin wannan su sun ka nuna man cewa bisa ga wannan gajirai ya kamata in yi hakuri da abin da nake ji in daure ayi haka din to amma inda ba da haka ba wallahi ni da bazan sanar da kowa wannan aiki ba da sai dai lokaci na biki na bude wannan wurare bayan an kammala aiki kawai haka ne su sai dai iyaka waɗanda muke tare da sunan kusa waɗanda suke ba da gudunmuwa da duk abin da muke yi su kaɗai ne mutai abin nan ko shekara nawa za mu yi mana yi har sai da Allah ya samu ka kammala amma wannan ba damuwa tunda wannan gudunmuwa ce su amma wanda duk zai ji sakon shi ma yayi hakuri kar ya tunani yana da wannan tsarin ra'ayi na irin haka a ni in lamarin kaina da ni kaɗai da ya shafe ni gaskiya bazan nemi taimako ga kowa ba wannan shine kuma nace to ya kamata inda su samu ne ko wani ya bada account number nashi wanda za a bayar da gudun wanda za a bayar a ciki din to suka ce ai nawa ya kamata a ce nayi bayani an fada ciki domin duk wanda zai bada gudun ma a ciki sai ya tura ta wannan din to wannan shine kawai dalilin da yasa za a fada kuma kamar yadda aka sani aiki din Allah da ma duk sanda za a gina wurin karatu to duk wanda zai taimaka da wani abun cikin wannan aiki to harafi daya an karanta a cikin wannan wuri mutun yana da lada a ciki duk harafi daya mutun yana da lada a cikin sa kaga yanzu koda kullun harafi dubu dubu za a rika karantawa fa kaga kuma kullun kuma ba adadi don haka ko mutun yana duniya ko ya bar duniya matukar ya bada gudunmawa wajen wannan aika to Allah na ana rubuta mashi lada kamar yanda zuwa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan mutun ya rasu ayyuka ne sun yanke sai dai abuwa guda uku daga cikin wannan guda uku din sai ya ambaci sadaka mai gudana shine sadaka wanda mutun zai taimaka irin wajen ginin makaranta din da sauran aiki mai kama da wannan din wanda in mutun ya gina to ko baya duniya ana rubuta mashi lada da wanda ya taimaka ya bada wani abu da mu da zamu rike wurin wajen gudanar da karatuka a wurin kai koma bayan mu wuce wasu sun ka rike wurin duka dai wanda yake da sa hannu cikin lamarin nan suna da lada a ciki da mu da muka rike wurin na farko da waɗanda suka taimaka wajen aikin to muna fatan Allah ya jagora kuma an sani aikin Allah wuya gare shi lamari na aikin Allah sadda zaka ji neman taimako na wani abu na aikin Allah to a wannan lokacin shedan zai ta kokarin ganin ya shiga cikin zuciyar mutum ya same wasawasi da tunani da bata mashi al'amura ta kawo gurbatattun tunani cikin lamari sai mutum ya ji ba zai iya taimaka da komai ciki ba to wannan sharri ne na shedan to muna fatan Allah ya samu fi karfin shedan kuma Allah ya ba mu himma da kokari ya hore mu na abin da zamu yi mun sani muna da wasu ƴan uwa da dama waɗanda a rayuwar ta su akwai kudirin da suna da karfi da duk sun dauki nauyin wannan yanzu irin sai dini da sai Shamsuddin da sauran waɗancan ni na tabbatar da suna da damar da za su dauki mana nauyin aikin nan gaba daya su kammala mana shi cikin ƴan watanni da za su yi ta amma ba haka bane ga karfin niyya nan abun amma kuma ba a da dama na karfin aljihun da za a ci a dauki wannan aiki to muna fatan waɗanda Allah ya hore ma abun da za su taimaka da taimako mai kwari su yi kokari a taimaka wanda kuma kadan a gare shi naira 500 naira 2000 su yi kadan ba zuwa sama dan in mutum miliyan 2 ya kawo mana yanzu suna bacewa cikin lokaci guda akan wannan aiki to muna fatan Allah ya bada ikon taimakawa kuma Allah kuma ya karba dukkan wanda watan gudun wanda ƴan uwa za su yi to Allah ya saka ni kai wannan dai account number din da za a iya tura din kamar yanda suka nema ci ba ya kamata in bada nawa za a iya tura wadin ga duk wanda yake ko na kusa da nesa akan ga account number din kamar haka shine 307008 15 08 zan maimaita 307008 15 08 kuma Facebook ne sannan account name din sunan account din shine Sanusi Ibrahim aka za a gani zan maimaita account number din da Hausa 3 0 0 8 1 5 0 8 wannan shine account number din a Facebook saboda haka Allah ya bada ikon taimaka kuma Allah ya jagora kuma da Allah su yi hakuri su waɗannan ƴan uwa da suke ta neman cewa ya kamata in yi wannan bayani daga bakin yanzu dan Allah su yi hakuri sun bada gudunmuwa na kokarin tura ma ƴan uwa abin da ya rage dai su ƴan uwa din ne a ga gudun da za su yi ne shine ya rage kawai a gani taimakon da za a samu ga ƴan uwa to su yi hakuri su masu tura din dan Allah daga bakin yanzu wannan sako na yanzu to ya zama kar a saki tura ma kowa neman wannan taimako na wannan aiki a fashi bakin haka su yi hakuri ni kar su saki neman cewa in yi bayani na neman taimakon nan kuma su ma koda na rubutu su yi hakuri da Allah su bari haka nan yanzu ina jin yau Laraba ko muna 6 ga watan 9 ga watan 6 2021 to daga bakin yau zuwa irin Monday ko Talata ko Laraba zuwa rana ta kenan to daga bakin nan dan Allah ga su saki tura masa sauran kowa wajen wannan neman taimako su yi hakuri da Allah na san sun yi gudunmuwa kwarai da kuma Allah ya san abin da suke da shi na su sha'awa ce suke da ita a ce an samu wani wanda zai bada gudunmuwa mai tsoka gaske wanda aikin nan zaya tafi cikin takaddacin lokaci ya gama to shine abin da suke ta shauki na san da haka to su yi hakuri Allah ya ba su lada abin da suka yi to dan haka daga bakin yanzu su yi hakuri da Allah ba sai sun saki turawa ba daga bakin irin waɗannan ranakun to daga bakin nan duk masu yin shiya dinnan to daga bakin nan su bashi bakin nan wanda duk Allah ya hori ma wanda bayar gudun wannan ya bayar ya isa mu za mu ci gaba da al'amuran nan namu hankali hankali da kuɗin aljihun mu har sai da Allah ya samu ka kammala wannan aiki ko shekara nawa za a yi ba matsala bane in dai Allah ya hore mu na tsawon rayuwa da
wanda kuma za mu tashi a khatima na wannan littafi wanda Shehu radiyallahu anhu yake faɗa wanda ainihi ita wannan khatima da Shehu radiyallahu anhu ya kawo a cikin wannan littafi na tafsiratul anami wato zaka samu waɗansu waɗanda suke kallon da ake maso maganar cewa ai bid'a zai magana bid'a cikin su akan magana rabe-raben bid'a din nan da Shehu zai magana kai zamu ji duk abin da zai faɗa ciki suna kokari suna dauko wannan bayanin da Shehu ya kawo na bid'a a cikin wannan littafi na tafsiratul anami sai suna kafa hujja da shi matsayin cewa to ai ga Shehu ma bai yadda da a ce bid'a akwai wata mai kyau akwai wata mara kyau ba wanda alhali suna mai maganganun Shehu fahimta ne wanda shi ba abin da Shehu yake nufi ba kenan ya zama shi Shehu yayi gabas su kuma su dawo su yamma wanda zai zama ji bayani ne insha Allah to suna amfani da wannan muqaddima wannan khatima da Shehu ya kawo a wannan littafi nashi na tafsiratul anami suna amfani da ita na nuna cewa ai gashi nan ko Shehu ma ya ce bid'a bata kasu ba kuma haka kowace irin bid'a bata ce kuma kowace irin bata watan ma'abucin ta wuta yayi to zamu ji dai insha Allah abin da Shehu yake magana akai domin zaba karanta ainihi wannan khatima harfan bi harfin tun daga farkon ta har zuwa ƙarshe insha Allah kuma da sauran kanin da ya kamata mu yi don a fahimci shi abin da Shehu yake magana wurin da kuma matsayin fahimtar shi Shehu din akan ita bid'a menene abin da ake cewa bid'a din da kuma abin da ba bid'a din ba duk zamu ji shi insha Allah shine Shehu radiyallahu anhu yake faɗa a cikin wannan littafi nashi na tafsiratul anami fi ta tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam yake cewa al-khatimatu yace khatima ma'ana cikawa saboda littafin ne zai karewa nashi na tafsiratul anami din to shi yasa sai ya kawo cewa al-khatima to cikawa ma'ana za a yi bayani na ƙarshe na gama littafin nashi na tafsiratul anami yace wannan khatima ce fil haddi a cikin kwadaitarwa ala nasbil madarisi bisa ga kafa makarantu le nashir al-ilmi domin ya da ilimi saboda an sani dama ko littafin shi ya rubuta shi ne dan bayanin muhimmanci na ilimi shi zaka ji ce tafsiratul anam haskama talikai ma'ana halitta gaba daya al'umma baki daya fi anna al-ilma huwa al-imam cikin bayanin cewa shi ilimi wa shine jagora shine shugaba cikin dukkan komai to dama littafin ya rubuta shi ne akan magana abin da shafi ilimi to shi yasa sai wannan khatima akan watan kafa makarantu domin yada ilimi sai ya ce wa inna zalika lalle shi wannan kafa makarantu din nan don yada ilimi yace sunnatun sunna ce la bid'atun mustahsanatun faqat ba bid'a ce mai kyau kadai ba wai ma'ana ba ce masu sa'ai ai gina makarantu da ake yi yanzu islamiyoyi da sauransu ai bid'a ce mai kyau kadai ba shi wai ce a sunna ne makarantun ba bid'a ne kadai ba alal qawli sahihi bisa ga zance ingantacce wa innahu kuma yanda lamarin yake yajibu ala al-mukallafi ya wajaba bisa ga dukkan wanda yake baligi ta'allumu farda ainihi ya koyi sanin farillan shi na aini ma na farillan shi na dole kamar abin da shafi alwala tsalki alwala salla da sauran dai duk abin da suke wanda yake na farko kuma tauhidi an sani shine farko ilimin tauhidi shine na farko ka san sifofin Allah da suka wajaba gare shi da waɗanda suka koro gare shi dai da sauran abubuwa da suke na farilla na dole gare ka ka san su sai ce to ya wajaba bisa ga baligi ya san waɗannan farilla ainin nashi qabla suluki dariqa ta gabanin shiga dariqa kamin ya fara shiga ya ce zai fara wasu azkare to ya fara sanin farillan tukun domin su azkare da ake na farilla ko na cikin dariqa din ko can matsayin nafila ce wanda sai ka gyara farillar ka ta yi kyau ne sannan sai ka ƙara hawa kuma ga farillai su kuma wanda da su ne za ka ƙara samun kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to shi yasa ya ce to watan ya wajaba ga mutum ya fara sanin farillar ainihin shi tukun sannan ya ne ya shiga a dariqa sai ce fakar qala al-allamatu ibnu daqiqil aidi haqiqa al-allamatu watan ibnu daqiqil aidi wanda kowa ya san da ibnu daqiqil da babban malami ne kuma masanin hadisi yake ce yace ya fada fil umdati a cikin al-umda sharhi bulugil marami shine sharhi littafin nan na bulugul marami wanda shi ibnu daqiqil ne yayi yace ma nasu abinda ga abinda an dasan shi ne wai ma'ana abinda shi ibnu daqiqil ne ya fada kenan yace al-bid'atu lughatan abinda abdi'a a lugha shine ma umila abinda an ka aikata ala ghairi mithalin sabiqin ba tare da wani misali wanda ya riga ba ma'ana shine abinda an ka aikata amma ba a samu wata misalin an yi wani abu mai kama da shi ya ba a can gaba ba can baya ba sai ce wal muradu biha huna yace abinda aka nufi da ita anan wurin ita bid'a din nan shine ma umila abinda an ka aikata min duni an yasbika lahu shar'iyyatun watan kuma tun gabanin watan shar'anci ya riga gare shi min kitabi daga alqur'ani wala min sunnatin ko kuma daga sunna wai ma'ana shine abinda an ka aikata tun gabanin a samu shar'ancin shi yin abun ba a samu burbushin wani abu wanda za a iya fahimto a gano cewa ilalle a alqur'ani ko a hadisi ya yi ishara zuwa ga wannan abun ba to sai an ka zo an ka aikata wannan abun yanzu daga baya to shi ake cewa bid'a to anan kaga ya kawo mana ta'arifi na bid'a kenan za mu ƙara bayani nan gaba insha Allah yace wa karkasa mal ulama yace hakika wai malamai sun rarraba al bid'a ta sun rarraba bid'a khamsata aqsamin har zuwa rabe-rabe har rabo guda biyar ma'ana sun mata kashi biyar ita bid'a din nan nan shi shewa an gane zai kawo magana cewa malamai sun yi abun ne amma shi a tashi matafiya ta fahimta ta ne to wannan raben baya da wani asuli a ce bid'a kala biyar ce a'a shi dai duk wani abu wanda aka samu burbushi ne ko da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a aikata shi haka nan exactly yanzu kamar yadda muka yanzu ba in dai an samu wata aya ko wani hadisi wanda za a fahimto shi wannan abun ga wanda aka yanzu din to shi bai yadda a ce mai bid'a mai kyau ba kai tsaye sai dai a ce mashi sunna din na abun da shawai yake so ya gura mana kenan zamu ji sunan gaba dai shine yake cewa wace nan don hakan ga zai haka yato maganar malamai din ne ba ainihin yana kawo ta a matsayin shi ya tafi akan cewa bid'a din nan kashi biyu din bane shine ma'ana yace wa karkasa mal ulama za ka ga hakika wasu malamai sun raba albid'a ta bid'a khamsata aqsamin sun raba ta kashi biyar suna cewa akwai wajibatin akwai wajiba ka hifzul ulumi kamar kiyaye ilmuma bit tadawini ta hanyar rubutawa wato shine a rubuta littattafai na addini kamar alqur'ani da ake cewa rubuta alqur'ani rubuta hadisi da sauransu shine yake cewa to kamar irin waɗannan din sai su malamai wai suna cewa bid'a ce wacce ke wajiba sannan waraddi alal mawlahadati da kuma raddi bisa ga mulhidai wato shine mutanen da suke masu karkacewa din da ba bisa ga hanya ta daidai ba to yin raddi gare su ana cewa bid'a ne shine bi iqamatil adillati ta hanyar tsayar da dalilai akan su to shine sai ma shi wai yake cewa sai wannan sai ana cewa bid'a ce wacce a wajiba sannan ce wa mandubatin da kuma bid'a wacce take mustahabbi wanda malamai sun ga kasa din sun ga ce akwai da mustahabbi ana so a yi ta sun ga ce ka bid'a il madarisi kamar gina makarantu wa mubahatin da kuma sun ga ce kuma akwai bid'a wacce ta halal kaga yanzu faɗa mana biyu kenan ga ta uku yanzu ta halal yace kuma wai sun ce wai akwai bid'a wacce ta halal shine ka tawassu'i kamar yalwatawa fi alwanil at'imati a cikin kaloli na abinci daban-daban a ainihin watan yalwata mutum ya kawo su gida ne ga wancan don abuwa na abinci da gina abinci a ci goma fakir siyabe da kuma tuwayi na alfahari na alfarma wanda mutum zai sanyawa
shine shi wayaka cewa wasu malamai suna cewa ita wannan bid'a ce mustahabi wanda ana so sannan yace kuma ta hudu sai sunka cewa muharramatin akwai bid'a wanda yake ta haramun wa makruhatin kuma akwai wanda take makruhi ita kuma sai yace wa kuma to su da ta haramun din nan da kuma makruhi din da yace zahira ne yace dukkanin su ai mabayyana ne ma'ana ba su ya tsaya ba da wani misali nasu ba to nan kaga shi ya haka yato mana yace wasu malamai suna yin haka sai ce to fa qauluhu zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suke cewa wai kullu bid'atin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace irin bid'a kowace bid'a balalatun bata ce sai ya ce to su wai malaman da sun karaba bid'a suna cewa amun watan wani amini ma'ana wata magana ce wanda yake ta game komi da komi amma makhsusun kuma sai dai wannan amidin an kebance shi amine kamar idan anka kula kamar yayi magana ne ya game kowa amma makhsusun ne shi an kebance shi akwai wadansu wadanda ba su ciki ne kamar wannan abun da anka zana kenan to shi wannan yana magana ne akan cewa mata yadda su malaman sun kai kenan sai ce kaza kila wai haka nan anka ce ka fahimta shi wai yana fada yace haka nan sun kace su daga malaman masu yi haka din wai ita wannan bid'a din nan kullu bid'atin dalala din nan amun ne makhsusun wai wani amini wanda yake bantace kaza kila haka nan anka ce to sai shehu shi yayi magana yanzu zai magana tashi sai yace wal haqu to magana ta gaskiya anna lafzatul kulli lalle lafazin nan da anka ce na kullu din nan dukkan bid'a fi hadha alhadith a cikin wannan hadisi wa fi kulli hadithin da kuma cikin kowane hadisi wanda da bi ma'anahu wanda yazo da ma'anar irin wanga hadisi din mai magana kan bid'a din sai shi yace to wannan kullu ala haqiqatiha bisa ga haqiqatta take min al'umumi na gamewa gaba ɗaya komai ya shiga bid'a ne gaba ɗaya duk abunda ba a samu burbushin yanda za a samu asalin shi a alqur'ani ko hadisi ba dukkan wannan hadisin ya game duk bid'a ce saboda haka shi yace wa qismatul bid'ati raba bid'a din nan ila al-aqsam al-madhkurati zuwa rabe raben da anka ambata din can ne guda biyar wa ila al-hasan da kuma rabawa zuwa gaba akwai kyakkyawa wa sayyi'ata da kuma mummuna sai ya ce to laysa alaiha atharatun min ilmin babu wani burbushi na ilimi akan wannan magana ta cewa an rabe da kashi biyu din nan li'annahu domin da labarin yake lam yarid dalilun wani dalili bai tusgo ba ma'ana wani dalili bai zo ba wanda shi wannan dalilin dalun alaiha wanda ya kai nuni akan raba bid'a din zuwa kashi biyar kuma walam yarid hadithun wani hadisi bai zo walam yarid hadithun hadisi bai zo ba wala da wanda ya tusgo ya zo fi hadhal babi a cikin wannan babi na cewa bid'a kashi biyar ce ba ba wannan hadisin shi wala ra'ihatul qismati kai ko kamshin raba wannan bid'a kashi biyar din da yace babu takaddu ko da dai babu shi to kaji magana da shehu ko wanda shine wanda su waɗannan mutane suke daukowa suna kafa dalili da ita wanda zamu je da karin bayani insha Allah saboda haka sai ya ce to babu wani kamshi na raba ita wannan bid'a din ko da dai a nasi na hadisi wanda yace bid'a kashi biyar ce karara sai ya ce to wal amsalatu al-musharu ilaiha misalcin da an kai isharar zuwa gari su ma'ana wannan misalin da an kai magana cewa akwai ta wajiba akwai ta mustahabbi akwai ta halal ko akwai ta makruhi akwai ta haram din sai ya ce to waɗannan labelabin da anka ambata misalan nasu shine wal amsalatu misalci al-musharu ilaiha wanda anka isharar zuwa gare ta sai yace to laysat min al-bid'ati bata zama bid'a ba ala al-idlaqi bisa ga idlaqin kai tsaye ba bid'a bane sai yace abinda yasa ko fa inna tadawina al-ilmi domin hada watan ilimi a rubuta harkoki na ilimi kamar al-qur'ani littafan hadisi da sauransu sai yace dalla alaihi jam'u al-qur'ani hada al-qur'ani wato sai dalla alaihi jam'ul qur'an fi hadhihi sallallahu alaihi wasallama hada alqur'ani ma'ana rubuta shi kenan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nuni zuwa ga haka nan sannan wa fi hadhihi khulafa'ihi ar-rashidina da kuma hada shi da an kai a zamanin halifufin shi shirye yudin nan guda hudu ko sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali radiyallahu anhum wato abin da yake nufi hada qur'ani din a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine watan kasan cikin sahabbai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wadansu mutane wani ya rubuta aya sura kaza wani yana da abu kaza bangare kaza na alqur'ani amma dai complete haka a zo a ce gashi an hade shi wuri guda baki daya an rubuce shi an aji a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan din amma dai abin da shi wai kai isharar zuwa gare shi shine saboda akwai wadanda sun rubuta mace ya rubuta abu kaza wani ya rubuta abu kaza wato shine yake isharar zuwa gare shi wato wannan abin da aka samu wani ya rubuta abu kaza to ai wannan ya zama shine dalili na cewa rubuta alqur'anin ba bid'a bane tunda an samu cikin zamanin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sun rubuta kuma kaga zamanin sahabbai sannan zamanin sayyidina Abubakar ne ko wanda anka zo anka rubuta shi complete to sai yace ai yayi nuni zuwa ga haka dai sai yace kuma bayan wannan wadalla alayhi hadisu uktubu li abisha hadisi ne na cewa ku rubuta ga abusha shi ma yayi nuni zuwa ga haka dai wato kun san lokacin da akai hajjatul wada'i ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi huduba yayi bayani masu shiga masu ratsa jiki kware da gaske to shi abusha hayyaji maganganun masu matukar muhimmanci kuma wasu abubuwan duka zai mance su kamar ya koma can inda yake to sai ya nemi izini ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son a rubuta mashi waɗanga abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wurin wannan kuduba to a rubuta mai to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uktubu li abisha ku rubuta ma abusha hadin nan to shine yake ishara zuwa gare shi ce to wannan abin da manzo Allah ya ce a rubuta mashi shi ma ai yayi nuni zuwa ga cewa ashe ana iya rubuta alqur'ani kenan tun daga shi manzo Allah ya ce a rubuta ma abusha wannan bayanai din waɗanda yayi kaga ishara kenan na rubuta a rubuta hadisi kenan to wannan kenan amma kaga dai a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gasu an hada hadisi gaba ɗaya hadisan manzo Allah sun kai dubu kaza da sauransu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan din amma dai yace tunda an ka samu haka to ishara ce na cewa to ai bai zama bid'a kenan mutum da an samu burbushi na misalin ya haka nan din sai yace wal kitabatu yace shi wannan rubutu din nan hayyata da wainu to ai shine hada wadannan littafan da an kai din gaba ɗaya bai ainiha da ainihin su to kaga yayi magana akan hada alqur'ani kenan sai yace to kuma warraddu yin raddi shi kuma alal mulahadati bisa ga masu karkatattun mutane waɗanda suke ba bisa ga hanya ta daidai ba yace shi kuma yurshidu ilaihi alquran yurshidu ilaihi alquran alkarim alqurani mai girma ai yana shiryewa zuwa ga ana yin raddi gare su din sai yace fa inna fihi ar-radd domin a cikin alqurani din akwai raddi ala ahli alkitabi bisa ga ahli alkitabi wato yahudu da nasara kenan ai ya masu raddi su kuma kuma ai kowa san ba bisa ga daidai suke ba su ma sannan wa alal mushrikina kuma alqur'ani yayi raddi ga mushrikai mutanen makka kenan da sauran kafirai to kaga wannan ne ai yayi nuni zuwa ga cewa ana iya yin raddi kina ba bid'a bane an kai din ba kenan to na ɗaya kenan sai ya ce shi kuma wa bina'il madaris shi kuma ginin makarantu da an kai magana kaga shi kuma shine an kace bid'a mustahabi ko da ke so sai ya ce to shi kuma wannan gina makarantu din nan to sai ya ce yace to shi wannan gina makarantu wani hawaye ha da makamancinta yace maskutun anhu shi ko abu ne wanda an kai shiru gare shi saboda haka ai alqur'ani bai fade shi ba sannan kuma a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam bai fada ba a hana ba ko ba a ce aje aye ba sai yace to masu kita anhu duk abin da an kai shiru gare shi ba a hana ba ba a bada umarni an kace kuma sai an yi ba to fa huwa afuwan yace shi wannan ayaran gome ne walam yarid nassun ala zalika nassi bai tsugo ba bisa ga hakan din ba saboda haka shi shikiran sai ce wa amma tawassu amma yalawatawa shi kuma fil at'imati a cikin abubuwa na abinci wal malabisi da kuma sutura mutum ya sa sutura mai kyau da kuma abinci mai kyau sai ce to fa yustafadu min hadisi ana fa'idanto a fahimto shi ne daga hadisin nan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna Allah halalli Allah madaukin sarki yuhibbu yana son an yara athara ni'matihi yaga alamun ni'matai ala abdihi bisa ga bawa ne in yi mashi kaga kenan kace abinci mai kyau ka sa sutura mai kyau ai za a gano alamun kana da ni'ima ta wadata kenan to shi ne yace kuma wadalla alaihi alkitabu kuma alquran yayi nuni zuwa ga wannan din saboda Allah madauki saki ya fada yake cewa qul ka kai masa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shin wai man harrama zinatallahi wa ya halamta ado na abatan kayayyaki na ado na Allah madaukin sarki allati akhraja li ibadihi wannan da Allah ya fitar ga bayi ne ma'ana kayayyaki na jin dadi na su wanda za a ci ko an sa sutura ayi ado da shi ya waye ci ya haramta shi wadai ba ta kuma da sauran abuwa masu dadi shine wadai ba ta da abuwa masu dadi da rizki na arziki na abinci kenan waye ci Allah ya haramta shi ma'ana kaga sai ya ce ai qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya ka gaya musu ma ai don dai mu mai ta mu'minan ci maran duniya don su an ka fitar da su jin dadi saboda haka amma sai dai nan duniya Allah yana bada musulmi da kafiri gaba ɗaya amma khalisatun yawmal qiyamati an tashi alqiyama su mu'mini su kadai ne kan babu kafiri amma nan duniya haka kafiri sai Allah ya bashi jin dadi sa sutura mai kyau ya ci abinci mai kyau da sauran abubuwa haka amma alahira khalisatun kimantatta ce yawmal qiyamati nan alqiyama sai ga mu'mini kawai sai ce ai kaga wannan ayat ta yi nuni zuwa ga cewa dan ka ji dadi nan duniya na abinci da sa sutura mai kyau ai ba laifi alqur'ani ya ce waye halatu waye halamta haka nan sannan kuma sai ya ce bayan haka kuma a wata ayar zaka ji Allah yana faɗin cewa wa hilatun talbasuna hako yana magana akan ni'imomi watan na abun da ake fitarwa a cikin ruwa na teku kamar lu'ulub da murjani da ake fitarwa daga ciki to shine yake cewa ai kuna ana daga cikin su kuna samun wahilatun da watan kayan ado talbasunaha wanda kuke daura kuna sutura da su ba duka Allah kuma ba cewa ya hana ba sai yace kuma wata ayar Allah yana faɗa wa amma bi ni'mati rabbika amma ni'mar ubangijinka da yayi maka hadithu ka bada labari kaga kenan ka sa sutura mai kyau ka ci abinci mai kyau da an ga jikinka za a ganka cikin koshin lafiya to ai kamar kana ba mutane labari Allah ya maka ni'ima ce ta wadata an ji wannan to sai ce to amma muharrama to amma bid'a da malamai sun kace wani abu wai akwai ta haramun wal makruhatu akwai kuma wanda an makruhi sai ce to fahuma dukkan su gaba ɗaya muharramatun abun haramtawa ne wa makruhatun kuma abun ƙi ne gaba ɗayan su don haka haramun ne kuma abun ƙi ne ka ga yadda ma kamar wani su ne min al ashiya'i na sauran abubuwa allati wannan da dallatul adillatu wanda dalilai sun kai nuni ala tahrimiha bisa ga haramcinta wa karahatiha da kuma ƙinta din saboda haka shi abinda yake nuni misali ka ce masu bid'a ne ashehu bai ta ba sai dai ka ce masu haramun magana ka ce bid'a bace duk abin da yake an ka ce abu kaza haramun ne to wannan haramun ne ka tsan ba magana a ce abu ashi bid'a ce ba bid'a bace haramun ce kai kai sai dai ka bashi suna na haramun kakka bashi suna na bid'a kur sai ce a faho ma don haka su muharramatun abun haramtawa ne wa makruhatun kuma abun ki ne kurum don haka walaysa tabu su zamo ba min albid'ati fi shay'in a cikin wani abu na bid'a ba a ce wani abu bid'a ne ba kwata kwata ba su ciki a su haramun dai ne kurum to shi yasa ya ce to sai ya ce to wa min thamma to tanan ne ba ankarar rasihuna fi ilmi alkitabi waɗanda suke tabbatattu a cikin sanin alqur'ani wassunnati da kuma sunnar manzo sallama ankara sun kai musun ta qasimal bid'ati raba bid'a ila a kasamin zuwa ga rabe rabe daban-daban waraddu kuma sun kai raddi alal qasimina zuwa ga masu raba ita wannan bid'a din wannan su kuma sun ka kawo nassi ala anna kullu muhdathatin ciwa dukkan abin da yake kagagge bid'atun wannan abin bid'a ne kurum alal itlaqi bisa kai tsaye kamar da fara zamu yi bayani fa zamu kara bayani insha Allah sai yace kuma shi wannan abin da anka yi da bid'a din ka ina makana ko wani ina abu ne ko wanda ya kasance wa man kana ko wane ne ko ya kasance wannan abu yayin shi bid'a ne wa aina makana kuma ko ina ne wannan abu ya kasance dai in dai kam bai da asali wanda za a fahimto shi alqur'ani ko hadisi to bid'a ne sai yace wa kullu bid'atin don haka kowace bid'a dalalatun bata ce ala idlaqi habisa ga idlaqin ta kai tsaye yace wa ya lallahi alajabi ya amamaki min qaumin fuqaha'a daga mutane wanda suke faqihai wanda suke ana ganin su faqihai da suwa kuma alhali rawal haditha sun ruwaito shi wannan hadisi din wa ma fi ma'anahu da ma sauran hadisan da a cikin ma'ana ta shi wanga hadisi din min ahadisa na hadisai duk sun ruwaito shine wa fi ma'anahu da abinda a cikin ma'ana ta min ahadisa na hadisai duk sun ruwaito fi halafzatu kulli wanda adda lafazin kullu din nan na kullu bid'atin kenan amma kuma shine a fi halafzatu kulli a cikin wanda akwai lafazin kullu a ciki riwayatan sahihatan kuma sun ruwaito shi riwaya kuma ingantatta kuma marfu asan kuma riwaya take daukaka kama ana daga ta ilin nabi sallama har zuwa ga manzon Allah sallama ma'ana isnadin ta ya sadu dai ba dai ba wani yankewa har zuwa ga manzon Allah sallama kuma mausulatan ilaihi abu sadarwa zuwa ga manzon Allah sallama riwaya din amma kuma duk da haka ne wai sun masarafuhu sai sun ka jiyuyar da shi wannan hadisi din an zahirin ma'ana daga zahirin ma'ana ta wa wadihi mabnahu da kuma mabayyaniyar maginashi inda yake bayyana ga hili inda aka gina shi sun ka mai da shi ila ma da at ilaihi ahwa'uhum zuwa ga abinda son zuciyar su ya kawa watan ya ja su zuwa gare shi kira su zuwa gare shi min gairi dalilin ba tare da wani dalili ba wala min qur'anin ba daga alqur'ani ba wala min sunnatin ko ba daga sunna ba ma'ana alqur'ani ba alqur'ani daga sunna ko daga alqur'ani wala min ijma'in ko ba daga ijma'i na malamai gaba daya ba ma'ana duk malamai a ce sun ittifaki ba wala min qiyasin jaliyin ko ba daga wani qiyasi wanda yake bayyana ne karara ba wanda la ya'tarihi shubhatun wannan dalilin wannan qiyasin wanda wata shubha ba za ta bijiro mashi ba duk ba shi ba yace to hadisul babi wannan hadisin wannan babin din na kullu bid'atin din nan hujjatun to hujja ce nagiratun mai haske karara ala kulli qa'ilin bisa ga duk akan dukkan wanda ya faɗa bit taqsimi da raba bid'a din nan wal anwa'i da kuma kalolin bid'a din nan to wannan hadisin hujja ce akan shi wa man kana indahu dalil to duk wanda adda wani dalili ya kasance gare shi min alkitabi daga alqur'ani aw burhani ko kuma wani dalili min sunnati daga sunna dalun wanda ya nuni alal qismati bisa garaba ainihi ita wannan bid'a din na kashi biyar to shi hoye ce falle ta faddal alaina to bismillah ya kawo mana bi ibanatihi da bayyanar da shi wannan dalilin da hujja din gashi mu ji shi karara yace amma wa amma ara wa amma ala wal fuqahai amma la ayoya na su fuqaha wajen da sun karaba bid'a din wa amsalihim da kuma misalan su biyo da bid'o'in misalan su wadannan fuqaha wadin yace to fala misalan da sun kai su wadannan fuqaha wadin to fala hujjata fiha babu hujja a cikin ta al'amun ki rike su mata bisa ga wanda ya kama sun raba wannan bid'a din wai ma'ana duk wanda yace bai yadda da araba bid'a nan kashi biyar ba to wannan bangaren na malaman fiqh din da sun karaba kashi biyar din nan ba hujja ne ba akan shi ba duk haka waka din tafaka ahlul ma'rifati haqiqa masana watan ahlul ma'rifati ma'abuta sanin Allah ahlul ma'rifati ma'abuta sanin bil qur'ani da alqur'ani wal hadisi da hadisi ala anna sun yi ittifaki ala anna kullu bid'atin bisa ga cewa lalle kowace bid'a dalalatun bata ce wa kullu dalalatin kuma dukkan bata fin nari to a cikin wata take mai tafa sagiratan kalama ce wannan bid'a din wannan bata din au kabiratan kanat ko ku dai a babba ce ta kasance duk da iri sannan bari zatan kanat mabayyana ya ce ta kasance ita wannan bata din au kamilatan ko kuma boye ya ce sannan kuma ita wannan bid'an nan ta bata da mutu yayi limata Allah kabil aqidati da abin da ya rata ne da aqida da tauhidi aw bil amali ko kuma wanda ya rata ne da aiki to yace lalle wanga abun walam yahtalim minhum isnani mutum biyu daga cikin malamai ba su yi sabani a cikin haka fi zalika a cikin haka ba to bari mu iya sannan sai mu da mai karamin da yake magana cewa za a yi sai shi wace to fi hadal qadar al yasiri a cikin wannan gurgurdo na wanda littafi kifayatun akwai isuwa ma'ana abuwan da yake nufin abuwan da ya karanto tun daga farkon littafin na tausiratul anami haka wannan wurin yace to a cikin wannan gurgurdo al yasiri wanda yake dan kadan da mun kai bayani na wannan littafi kifayatun akwai isuwa ciki ma'ana shi daidai gurgurdo wanda yake so a sa haskaka mashi akan shi anan abin da shafi ilimi wallahi waliyut tawfiqi Allah shine majibincin dacewa ma'ana datarwa shi ka sa kai gamtakatar ka dace kai daidai wa huwa al hadi kuma shine mai shiryawa bi mannihi da baiwa ta ila sawa'is sabili ila sawa'id dariqi zuwa ga tsakiyar hanya wacce take mai daidaiciya wa as'aluhu ta'ala ina roƙon shi Allah madaukakin sarki an yi wa fiqana ya datar da mu ila ma yuhibbu zuwa ga abin da yake so wa yarda kuma ya yarda shi ya sannan wayu dawi bi mannihi yayi magani wayu dawi bi mannihi yayi magani ga ainin da baiwa ta qulubana yayi mana magani ga zukatan mu al marda da suke marasa lafiya wajen sakon Allah kenan sai ya ce wa karkanal faragu haqiqa karewa ta kasance min taswidihi daga ainihin rubuta babbakon wannan littafi da anka rubuta ta kasance ama sittatin wa sittina a shekara ta 66 ba'ada 300 alifin bayan watan shekara ba'ada 300 wa alifin bayan shekara 1300 wai ma'ana yana nufi a shekara ta 1366 to a wannan shekarar ne yake nufi ya kare ainihin wannan littafi din na shi na tafsiratul anami fi anna al-ilma huwa al-imam din kaga kenan yanzu zai zama kenan tunda yanzu muna 1442 ko da hijira kaga in anka ebe 1366 ko kaga abin da kenan shekara kusan 76 kenan yanzu da ainihin rubuta wannan littafi na shehu na tafsiratul anami shekara 76 kenan to shine yake cewa to ya an yi haka sannan sai ya ce a bayan haka walan yaji Allahu sai yayi addu'a ya ce kar Allah ya sanya lil kafirin daga kafirai alal mu'minin da bisa ga mu'minai kar Allah ya sanya musu sabilan samun iko da dama na ainihin watan cutarwa gare su yace kuma an gama wannan littafi ne bi madinati kawlakh birnin kawlakha halasa Allahu Allah ya tsare ta min kulli sharrin daga kowane irin sharri wa ba'asin da kuma tsanace bijahi Sheikh Abul Abbas saboda alfarmashi wa Abul Abbas ne shi wata jani radiyallahu anhu yadda Allah ta bata gare shi wa atba'ihi da mabiyan shi amin amin wassalam wassalam to kaga wannan shine abinda Sheikh radiyallahu anhu Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yayi magana akan watan raba bidai a cikin wannan khatima na wannan littafi wanda kamar yadda na faɗa cewa zamu dan ƙara bayani wurin wanda su waɗansu suke ɗaukowa shi yasa ni karanta shi ciryan tun daga farko har ƙarshe saboda in an ka zo wajen bayanin da zan ƙara wani sai mu fahimtar abin da ake nufi din anan in mun kadiba su wasu suna amfani da wannan maganganun na shehu ne sai su ɗauko cewa Aisha ma ya ce bai tada bai ɗaura bai dai ba saboda haka an ce bai a kashi bai ce kaza kaza saboda haka ba magana wata bai kyau kuma da kyau kasan muna bada yawan bada misalai cewa ai akwai biro'i masu kyau kamar irin abu kaza da kaza to zamu ji yanzu mu dauko daga farko da shehu radiyallahu anhu yayi magana na wannan rabe-raben bid'a wanda malaman sun kai guda biyar din na farko yayi magana akan cewa wato rubuta hadisi rubuta alqur'ani da malamai sun kai magana cewa bid'a ce ta wajibi rubuta alqur'ani da hadisi ma'ana ta dole ne ilimi dai a dai rubuta illa ta tafi na ilimi domin kar su bace a rasa su to kaga sai ya kawo misalai yace ai wannan ai an samu burbushi misalin su an samu misali kaga an kace da samu misalin abu to ba ana nufin exactly shi wancan abun ba kwabo da kwabo a'a an dai samu ishara na wani abu wanda ya so ya kama da shi ya to sai a bashi hukunci na irin wannan abun shine ma'ana to anan kaga sai ya kawo dalili yace kamar irin abun da ya shafi watan kamar irin rubuta alqur'ani waɗansu daga cikin sahabbai da aka samu suna rubutawa ko a zamanin manzo sallama to kaga in an ka diba exactly din a ce shi alqur'anin nan complete a zamanin manzo sallama an ka rubuta shi hade ga ya ce wuri daya to ba shi shehu yake nufi ba amma abinda shehu yake nufi tunda an samu daga cikin sahabbai dai wasu suna rubuta wani abu sun aji to wannan rubutawa da wasu sun kai na wani abu sun ka aji na alqur'anin shine ya ganin cewa to ai yana iya zama dalili da hujja na a rubuta alqur'ani muna da manzo sallama ya ce a rubuta mu abu sha wannan hudu ba tashi da yayi a hajjatul wada'i din nan to shi ma ce wannan ishara ce ta cewa kenan ashe ba laifi bin da a rubuta littafin hadisi kaga amma ai ga lokacin ba complete an ka samu ba a ce ga wani hadisi littafi hadisi suna dai kaza ko kamar yanzu da muke da sahihul bukhari sahihul muslim sunan at-tirmidhi da sahih da sauransu kaga ai ba haka yake ba ba complete a ce hadisi dubu kaza ne na manzo sallama a zamanin ba wannan amma tunda an samu manzo Allah ya ce a rubuta mu wani wannan maganganun da ya faɗi to shi yasa ce to yana ya zama hujja kaga amma yana kalle kaga abin shekarun tunda dai an dan samu wata fahimta da za a iya gano abin ciki to ba a ce mishi dai shi suna ne sunna ina fata a sa lura kwarai da gaske da fahimtar da abin da nake nufi nan wurin na ɗaya kenan na biyu da ya magana akan watan gina makarantu yace shi kuma ai wani abu ne wanda aka yi shiru kaga ai gina makarantun nan a zamanin manzo sallama ba a gina makaranta ta islamiya ba a ce ga makarantar islamiya ga sunanta ga shugaban makaranta ga kuma aji kaza na 1 da na 2 da na 3 zuwa na 6 ko ga kuma sauran malamai wacce HOD wacce aka kaza wacce aka kaza da sauran abubuwa misali ko su ka'idoji na kuɗi da ake biya ga kaza daga kaza da sauran su duk babu ko a zamanin manzo Allah an san da haka to shine kamar misali kenan kaga sai sai ce to wannan ayi shi tun da ko shari'a ta yi shiru gare shi to ba za a yi magana kai ne ba shi kuma kamar yalwata wajen abinci da ya magana sai ya ce kaga ai in an ka fahimta hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutun ya watan ya ainihin ni'imar da Allah ya yi maka ka bayyana da ita a ganta muna to ai kaga ko annallahi ni'imar da Allah ya maka ka bayyana ta ganta ko da kullum man harama zinatullahi allati akhzili mun dai ji shi dai dazu ne to kaga yana kawo cewa dalili ne na cewa haka to amma in ka diba irin exactly irin abubuwan najin dadin zamanin da muke su a yanzu ba irin su ne zamanin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam da abubuwan najin dadin misali na yanzu kamar motoci a zamanin manzo Allah babu su da aka kalle su gaba dai sababbin abubuwa ne waɗanda a zamanin manzo Allah babu irin su an fahimta a hawo motar balle ga su yanda ake yayin motoci masu tsada a yanzu miliyan 50 100 da kaza ga sunan to a zamanin manzo Allah to babu wannan sannan da irin gine-gine da ake yanzu masu tsada na kashe kuɗi sosai da irin kayayyakin da ake sawa cikin ɗakunan gidajen in an gina da irin manyan katifu da gadajen da ake amfani da su a ciki kayayyakin kallo menene duka a zamanin manzo Allah babu irin su din exactly sannan babu kuma irin suturar da ake sawa masu tsada a yanzu din misali wadanda ake yi da irin kallolin abuwa na adaddani da ake yi a wancan zamanin a yanzu ba duk ba irin su ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi abinda shi yake so to tunda dai shi Allah bai haramta ba to ba a cewa bai a ce wannan wanda a halal misali tunda dai ba a hana ba kurum amma dai an sani dai amma ba su ɗin wancan lokaci an fahimta to irin waɗanga misali da shi wani kawo dai a takaice to in mun ka duba wato a wannan fahimta ta cewa duk abin da za a samu wani burbushi ciki ne a fahimci wani abu ciki ne lalle yana iya zama dalili na ayi abu kaza to bai da ka ce mashi bid'a ba misali shi ne su waɗanda suke dauko waɗannan maganganun shi suna kafa hujja da su ba Aisha wa yace bid'a kaza 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 shi wa in ya tashi ce maka zai dariƙar tijaniya bid'a ce lazumin da ake yi na safi da marici da wazifa to bid'a ne haka zai ce maka to bisa ga irin wannan fahimtar ta Shehu radiyallahu anhu abin da yake shi yasa nace da makocin Shehu yana yin gabas ne sai su da su kuma suna yin yamma shi ga tashi fahimtar in kan lura da kyau shi yasa ni karanto gaba ɗaya wannan khatima din tashi don ɗaya ajita gaba ɗaya saboda ne bayar a fahimce shi kaga in ka sa lura da basira kware wajen fahimtar abin da Shehu yake yi tunda shi a wuri ne duk wani abu wanda za a gano wata alama a alqur'ani ko a hadisi a fahimce shi tan wannan to ba a ce bid'a shi sunna ne to su waɗanda suke dauko wannan magana suna ganin matsayin hujja ce hujja ne gare su misali sai suna cewa kuma azkarun dariƙa ce na ai bid'a ne to shi ko a wurin Shehu radiyallahu anhu bisa ga irin wannan fahimtar tashi shi kuma ba bid'a bace su kuma sunna ne nan za ka gano suna yana yin gabas da suna yin yamma saboda shi abin da yake nunawa shine wato kamar yadda faɗa a cikin littafin shi na Ruhul Adabi ko nasihatun minni ila ihwani faltumsiku dariqata tijani dariqa mahdhal fadl wal ridwani usisa bis sunnati wal furqan yace ku yi riko da dariqan nan tijani wanda wannan dariqa an gina ta ne bisa ga alqur'ani da kuma sunna to kai kuma su kuma su dauko hujja magabun cewa suka yi dariqa bid'a ne shi ko shi bisa ga irin wanga fahimta tashi tana wurin da ya kawo wannan yanzu to dariqa abubuwan ba su bid'a bane saboda mi saboda ai abun da aka yi istighfar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da la ilaha illallah su ko waɗannan abubuwan gaba ɗayan su ba bid'a bane ai don a istighfari da ake yi wajen lazumi da wajen wazifa ai Allah ne ya bada umarni a yi shi wastaghfirillaha inna Allah kana ghafurur rahim Allah ya faɗa wastaghfiru innahu kana tawwaba ko duk mun ji sunan ayoyin dai da yawa irin su wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi da sauran su sai wajen salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ne ya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wajen la ilaha illallah shi ma واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لازم يدعك سافي دمرش كوبوي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والاعصال ولا تكن من الغافلين دوك ودنن ان شاء الله من كزو زامو يكراتون منا littafin Ruhul Adabi zamu yi bayani cikakke akan wannan shi kuma saboda haka yanzu ina yi sama-sama ne ba ina so in kawo dalili ba amma to ana ina so a fahimci Shehu a fahimta tai waɗanga azkaru na dariƙar tijaniya ba bid'a bane sunna ne su ba bisa ga irin wannan fahimta saboda mi saboda akwai asulin su a cikin alqur'ani an fahimta tunda shi abin da yasa ni tabbatar da cewa wannan fahimta shi ta Shehu saboda ya ce an gina dariƙar na alqur'ani da sunna sannan kuma shi kuma cikin tayyiya kai kuma kaga inda shi Shehu a tashi fahimtar nasu wannan gamatar suka dauko karin su dauko wanda tafi su hujjar shi akan bid'a din inda irin fahimtar da suka yi shi ma aga Shehu to da cewa za ita ma dalika jana da bid'a ce to amma shi sai ya ce sunna ce ita azkarun nan da sunna ne da ake yi din ina fata an fahimce wannan bayani da kyau sannan kuma har yanzu Shehu radiyallahu anhu yana maulidi su kuma ba su maulidi suna cewa bid'a ne shi ko Shehu yana yin maulidi saboda aka ga irin wannan fahimtar ta Shehu shi gare shi sunna ne shi yasa yake saboda ba zai yi ba a ce murna da farin cikin samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama bid'a ba wurin Shehu shi bai yi da bid'a bane ba shi yasa yake babba hujja wanda za ta tabbatar bai yi da bid'a bane saboda yana yi tunda mun san da yanda yake ta yaki da bid'a ko duk cikin diwani yana gaya mana dai sabilis akan magana sunna ko bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halid dinu ghairu dhikri was sunnati allati ala al-mustafa sahat fatilka da wajibi ya sha gaya mana haka irin su tamassak bi azyalin nabiyyi tamassak bi azyalin nabiyyi mutabi'an mazahibahu wal muhdathatu falala duk ya ga mana cikin diwanin nan ko to wanda yake yaki da bid'a nan da gaske to in a fahimta tai maulidi bid'a ce to Shehu ba zai yi shi ba shi yasa kaje nace baka su wadannan mutanen gaba suka yana yamma shi Shehu a fahimta tai ya an ka fahimto abu alqur'ani da hadisi ko da haka nan shi kwabo da kwabo ba haka nan din yanda ainihin an kai shi a wancan lokacin da baya ba in dai an samu fahimta tai alqur'ani to ba za a ce mishi bid'a ba to shi yasa kaga maulidi a wajen Shehu shi matsayin sunna yake saboda yi a taro saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tattauna bisa ga ni'imar samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin Shehu shi bai yarda kace mishi bid'a bane ba ko shi yasa wannan kaga yana ishara ko dan in mun ka duba kaga shi yasa kaga akwai wata magana ba mai kyau wanda Ibn Taymiyyah ne ya kawo ta a cikin littafin shi na Iqtida'u Siratil Mustaqim a cikin fasalin nan da yake da fasalun fi ta'zimi ma lam tu'zimu shari'a a wannan fasalin yayi wata magana gurin wanda ya kawo maganar da yake cewa ina ya kamata mu karanta lafazin shi domin a ji shi karara akan maganar maulidi ne wanda yake cewa qala abu sirri al-harbi abu sirri al-harbi ya ce قال أبو عبد الله يا فرأيك شيئا وأي شيء وأن إلنا أبوني أحسن وأن ذلك ما في كيو من أن يجتمع الناس بس كم تنسوا تارو يصلون سنة ينصلى ويذكرون كم سنة أنبتوا سنة ينصلى كم صلاتي سنة أنبتوا ما أنعم الله به عليهم أبون دع الله يينن إما غريزو وهم يهون أبون دع ديسو كوانا سنة أنبتون الله دكما أنبتون واتن نئمة دع الله يمسو كما قالت الأنصار كما عند الأنصار سنة فرأى صحابة مثل المدينة mizi hana wannan kaga kamar mawlidi ai kaga haduwa ne ake yi a kwana ana tattauna ni'ima wanda Allah ya yi ko ta sabu da manzon sallama to shine sai shi yace ibn tayyib yake kawo haka sai yace to wahadhihi isharatun wannan ishara ce da yake nuna cewa ai ba abin da yake wanga ban kyawu din a taro ana ambaton mutan ni'ima wanda Allah ya wa mutane to shine mafi kyau sai ibn tayyib yace wahadhihi isharatun wannan ko ishara ce ila anna ma rawahu ahmad zuwa ga abin da imamu ahmad ya ruwaito shine yake cewa haddathana isma'ilu anba'ana ayyub أم محمد بن سيرين قال يأتي أيوب يا إسماعيل يا باب ملاباري يأتي إسماعيل يا باب ملاباري أم بأنا أيوب يا باب ملاباري أم محمد بن سيرين دعو محمد بن سيرين يأتي نبيت أم بأنا ملاباري أن الأنصار تشوا متشان المدينة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تا قبل نزوا منزل الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا سنشي ما رأشوا رسولك سنكشي لو نظرنا يوما أيقو دامن دوب ونيني فجت معنا فيه من يتعرو أشكيني fa zikrana lana hada al'amru a ambata mana wannan lamarin na zuwan manzo Allah sallama zuwa garin mu allazi an amallahu bihi alaina wanda Allah ya mana ni'ima gare shi na cewa manzo Allah sallama zai taso daga garin makka ya dawo zuwa gare mu to ai ku da kamata ya mu samu wata rana mu zauna mu tattauna mu tunatar da kanmu wannan ni'ima da zamu samu da zuwan manzo Allah gare mu kaga masu mawlidi suna yi ne saboda a tattaunawa akan ni'imar zuwan manzo Allah sallama a duniya gaba daya kaga su ku sabai sun tauna su kuma a Madina domin tattauna akan ni'imar zuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin su na Madina to sai ya ce fa qalu sai sun kace to yawma sabati to mu sanya ranar asabar mu yi wannan taro fa sun maqalu sannan sai sun kace a lanu jami'ul yahuda fi yawmihim ba za mu yi tarayya da yahuda ba cikin irin su ai na yahudawa ne su suke kula da shi suke ba shi muhimmanci qalu sai sun kace to fa yawmal ahad to mu sa ranar lahadi qalu sun kace kuma kai lanu jami'un nasara ba za mu haɗu da nasara ba fi yawmihim a cikin irin su tunda nasara ne qalu sun kace to fa yawm aruba to me ranan aruba ranan juma'a suke nufi yace wakanu sun kasance yusammu ne yawmal juma'a suna a ce ranan juma'a yawmal aruba ranan juma'a to sai sun kai ittifaki cewa to lalle ko su sa ranan juma'a su yi taro din sai yace fajtama o sai ko sun ka taro fi baiti abi umama ta a gidan abu umama shine as'ad bin zurarata yace da sun kai wannan taron na tattaunawa da farin ciki na samuwar ni'imar zuwan manzo Allah zai dawo garin su fazubi hat lahum shatun sai an ka yanka akuya gari su har da akuya sun ka yanka a lokacin faka fatuhum kuma ta ishe su wato mu gujiza mata manzo Allah sai ta bayyana wurin modin sahabbai da sun kai ko taro da sun kai tunda ai da mamu waliji ko can a taro domin tattaunawa da farin ciki da jin dadi na samun ni'imar zuwan manzo Allah sallama a duniya gaba daya su ma sahabbai sun kai wannan taro don tattaunawa da farin ciki da kuma godiya ga Allah nan ni'imar samuwar zuwan manzo Allah sallama a garin su na Madina kuma sun kayanka akuya kuma duk ta ishe su mu ishe manzo Allah kowa ya ci nama sai da ya koshi ashe kaga ko dabbobi da ake ta yanka wa dan mawlidi da komai wannan duk ba za a ce mashi bid'a din ma to kaga nan imamu ahmad ya kawo shi kuma ibn tayyib ne ka kawo shi a cikin littafin nashi na iktiza'u siratul mustaqim in ban sani ba in wanda yake na da irin nawa ne ni a nawa abin da yake shafi na 260 ne daidai shafi na 260 ne daidai na shi wannan din to saboda haka ban san ani ta kuma madaba a darul hadith ne darul hadith shine madaba shi saboda haka wannan dai a takaice shine to kaga anan in mun ka kalla da kyau shi a fahimta ta shehu radiyallahu anhu duk wadanga abun da suke cewa bid'a shi wurin shehu wanda duk inda dika suke shi wurin shehu bai dauke shi wannan abun bid'a ba shi sunna ne saboda mi saboda ana samu burbushi mawlidi misali alai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ubangiji mudaukin sarki ne kaga yake fada ko وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ده الله يكتب قولك كي يمسو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله ده فضل الله ده يمسو وبرحمته ده كما رحمته ده يسبك مسو تو فبذلك فليفرحوا لليهم أخوة عام المؤمنة سوي پرنشكي دوان ده نئمة ده الله يبسو ترحمته تو شيئ سامة ربسون كشي تو أيدر رحمة الدنيا قبعد يا سامة دك أسا باب وترحمة إن تسامة رمان صلى الله عليه وسلم tunda ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya fada shi yasa sai suna yin mawlidi to kuma shi ma shehu radiyallahu anhu bisa ga irin wannan fahimta yake shi yasa shi ma yake mawlidin a wuri ne mawlidin ba bid'a bane ku kuma masu son su kawo hujja su dauki wannan magana a matsayin hujja ce gare su akan masu raba bid'a din nan ne tunda shehu ya ce kaza to shi fahimta ta daban taku daban shi fahimta ta duk abin da za a samu wani burbushi nashi wata fahimta ta shi alqur'ani ko hadisi bai yadda a ce mashi bid'a ba azkarun dariƙar tijaniya duk an samu su a burbushin su a cikin alqur'ani da hadisi amma ku kuma sai kun kace baku yadda ba bid'a ne shi kuma shehu gare shi fahimta ta sunna ce inda irin fahimtar shehu yake nufi nan ne fahimtar ko inda irin fahimtar ku shehu yake nufi da wanga bayanin nashi nan da yake cikin galisafi din to da ya ce azkarun dariƙar tijaniya bid'a ne kamar da kuma kun kace bid'a ne da kuma ya ce maulidi bid'a ne kamar da kuka ce maulidi bid'a ne da sauran abubuwan da kuke ta yi duk da yake an san maulidi shi ko can ba ma nan dariƙar tijaniya ɗaya bane ba na duniya ne gaba ɗaya ko tunda tun kamin shi haihuwa shi mutane shi da haihuwa da shekaru ɗaruruwa aka maulidi tunda shekara 800 da wani abu da siga ta irin wannan da ta taruwa wajen maulidi din to saboda haka dai a takaice shi yasa kaje na ce zan bayyana wannan bayanin don a fahimci shi shehu abin da amanuwa ta yi ba shi raba bid'a bai yadda da a raba ta dama tana nan dai kowace irin bid'a amma kuma kai bai yadda da kai masu dauko hujjar da wanga abun bai yadda da irin taku fahimta ba kuma ta ko an samu ma abu asali a alqur'ani ko hadisi an hararo ga fahimtar da an kai ciki ne da kuka cewa wannan abu bid'a ne to irin wannan abu da kuka cewa bid'a ne fahimtar taku shehu ba bai yadda in dai an ka dan fahimtu abun alqur'ani ko hadisi to bai yadda da kace mashi bid'a mai kyau bane shi a'a sai dai ka ce mishi sunna shine kawai manufar shehu kuma shi yake nufi to ina fatan an fahimci wannan karatu da kuma wannan bayani da muka yi saboda haka muna fatan kuma wannan littafi da shehu ya rubuta da ke yanzu mun gashi mun karanta wannan katima ne tashi kawai to muna fatan Allah ya saka mu shehu da alkhairi bisa ga rubuta wannan littafi da yayi da kuma sauran waɗannan bayanai da ya karantar da sauran dukkanin ilimin shi muna fatan Allah ya saka mu shehu da alkhairi Allah ya kara mashi yadda kuma da sauran dukkanin shekhananmu da malamanmu da sauran dukkanin iyayenmu da sauran dukkan ƴan uwa musulmi masu muna fatan alkhairi a kowane lokaci muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi baki daya Allah ya hada mu baki daya a tare a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan dukkan bukatun manzon alkhairi Allah ya biya mana dukkan masu neman addu'o'i a wajen mu to Allah ya san bukatun su na alkhairi gaba daya Allah ya biya muna fatan Allah mara jagora Allah ya kara mana cikakken soyayya da kuma biyayya da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran dukkanin ayyuka na alkhairi Allah ya kara mana himma Allah ya bamu ya kara hore mana lafiya da samun lokaci da samun dama da sauran dukkanin abin da zai bamu iko na gudanar da irin katukan da muke muna roƙon Allah ya mana jagora kuma Allah ya hore mana dukkan abin da zamu ci gaba da dauka dawai niyya na wadannan katuka ko lokaci da lafiya alfalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna addu'a ga dukkanin ƴan uwa masu yawan sauraron katukan mu da muke yi na kusa da na nesa maza da mata manya da kanana na gida Najeriya da na kasashen waje baki ɗaya duka muna ba kowa fatan alkhairi da addu'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi da dukkanin wadanda suke ta kokari na ganin sun taimaka mana wajen tafiyar da wannan katuka gaba daya tun daga masu kokari wajen yada waɗannan katuka ga zuwa ga ƴan uwa da sauran dukkanin gudunmuwar da mutum yake bayawa ciki to muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatiha ma salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين